Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarkin Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Alhamis 8 ga watan December 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger majalisar dokokin kasar ta bayyana shirin yin wani zama na musamman don yin nazari kan kafa dokar hukunta ƴan madugo da masu luwadi a kasar.
An tukani har yanzu wanda nake magana da su ya zamanto ko masu iko ne, ya zamanto al'umma ce, kowa yayi na'am da cewa ya kamata a yi mana tsari da wannan bala'i.
A Najeriya ku za ku ji cewa CBS Tsar ta nemi da a sake sanatar da jam'iyyun siyasa matsayin da aka cimma kan kaucewa kalaman batunci a lokacin yakin neman zaɓe. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta gabatar kan wani rahoto da ya yi nazari game da girman matsalar talauci a tsakanin al'ummar Najeriya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Daruruwan ƴan jarida da sauran ma'aikata na gidan jaridar The New York Times sun tafi yajin aiki na sa'o'i 24, wanda shine yajin aiki irinsa na farko a jaridar cikin sama da shekaru 40. An fara ficewa daga wurin aikin ne da karfe 12:01 na safe yau Alhamis. ƴan jarida da editoci waɗanda ke yajin aikin sun shirya yin gangami a wajen ofishin jaridar, yayin da kamfanin ke dogara ga ma'aikatan da ba sa ƙarƙashin ƙungiyar don ci gaba da yaɗa labarai. Mambobin ƙungiyar The News Guard a birnin New York sun ce sun ƙosa tafiyar hawainiyar da cinikin da ake tun lokacin da kwantiraginsu ya ƙare a watan Maris na shekarar 2021. Kasar China na son daidaita dangantakarta da Amurka cikin ƙanƙanin lokaci, yayin da take fuskantar ƙalubalen tattalin arziki a cikin gida da kuma mayar da ƙasar Asiya kan tsarin diplomasiyarta, in ji coordinating yankin Indo-Pacific na fadar White House Kurt Campbell a yau Alhamis. Bacin rai game da tsauraran ƙa'idojin kullon corona na kasar China ya haifar da zanga-zangar da aka yi a watan da ya gabata, mafi girman nuna rashin jin daɗin jama'a tun bayan hawan shugaba Xi Jinping kan karagar mulki a shekarar 2012. Ka'idojin sun ba da gudunmawa ga tafiyar hawainiyar tattalin arziki, amma sassaucin takunkumi na baya-bayan nan ya haifar da sabuwar damuwa kan cewa ƙwayar cutar za ta iya sake yaɗuwa nan ba da jimawa ba. Amurka da Rasha sun yi musayar fursunoni a yau Alhamis, inda Moscow ta saki ƴar wasan ƙwallon kwando Brittany Griner, ita kuma Washington ta miƙa shahararren dillalin makamai na Rasha Victor Bout. Rasha ta ce an yi musayar ne da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Daga baya shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya daɗe yana matsawa gwamnatin Rasha lamba don sakin Griner a hukumance, ya sanar da sakinta tare da cewa za ta dawo Amurka cikin sa'o'i 24. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar bunƙasa shiya arewa maso gabashin Najeriya da ake kira NEDC ta gudanar taron ƙarawa juna sani ga 'yan jaridun da ke yankin kan gujewar rahotannin da ka iya tada zaune tsaye ko kuma irin rahotannin da ke tada hankulan jama'a. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabiyu.
Wannan taro dai na kwanaki uku ya samu halartar manya-manyan 'yan jaridu da kuma editoci daga kafafen yaɗa labarai daban-daban. Dr. Muhammad Alkali shi ne shugaban hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabacin Najeriya, kuma ya bayani yana mai cewa ya ce yan jaridu su ne mahala tsakaninmu da al'umman da muke yi wa aiki, don abin da za su ce shi ne abin da mutane za su gane kuma su fahimta. Wani lokaci ma za ka wuni kana bayani ba za su fahimce ka ba, idan ba tare da sun ji daga wajen ɗan jarida ba. Ice zan jinjina wa 'yan jaridu da ke shiya arewa maso gabacin Najeriya, don akwai lokacin da idan na ce ku zo ku taru a nan za ku ce ina hauka, amma yau bana zama a nan ba tare da wani damuwa ba. Wannan na iya nuna mana cewa zaman lafiya ya so mu samuwa a wannan yanki. Shi ma mataimakin shugabar jami'ar Kashere da ke jihar Gombe Professor Umar Fati ya gabatar da kasida a wajen taron, wanda ya mun ɗan takaitaccen jawabi game da abin da kasidar nasu ta kusa kamar haka.
Dole ne su 'yan jaridu ko kuma kana aiki da suke wayannan ayyuka su kullum kwana cikin ƙarin ilimi, su fahimci yadda za su ci gaba da ayyukansu, sannan kuma su yi yadda jama'a ba za su firgita ba, kuma jama'a za su gamsu.
ko mai injin jirgin da suka halarci wannan taron ke cewa
sunana Hussaini Ahmad Gabdo daga jihar Adama wakilin jaridar Leadership Newspaper. To alhamdulillahi taron abace mai kyau wadda na wayar mana kai mu yan jaridu na inganta yakasarin aikin mu.
Sunana Rajab Muhammad Ismail nine chairman na yan jaridu reshen jihar Yobe. To alhamdulillahi dan jarida a kullun kokarin da ake shi ne ya kwantar da tarzoma idan akwai amma kuma ya bada wato report din da ya dace. So wannan abu da suke mana gaskiya ba karamin wato karin ilimi bane muke.
Wasu interview kenan ke bayani bayan taron kwanaki uku da gudanar a garin Maiduguri game da muhimmancin gujewa rahotannin tada zaune tsaye ko kuma tada wata sabuwar husuma. Haruna Dauda Biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da Sarfila Hashim Gumel da suka kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma mai shalkwata a Kano wato CITAD ta koka kan yadda ake samun ƙarin kalaman ɓatanci da ke bayyana daga jam'iyyun siyasar ƙasar. Lamarin da ake yi fargabar zai iya tunzura jama'a. To ko ina jinoyin zaman lafiya da jam'iyyun suka rattaba wa hannu kafin a fara yakin neman zaɓe a Najeriya? Tambaya kenan da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kori ya yi wa Malam Hamza Ibrahim, babban jami'i a cibiyar CITAD mai shalkwata a Kano, a cigaban wannan tattaunawa da muka fara kawo muku a shirinmu na rana.
Wato waɗannan ƙa'idoji da shuruɗa ko da yake sun yi akwai biyayya akan wasu, amma mu ɓangaren da ya shafi mu muka maida hankali muke nazartansa shine kula da cewa maganganu ba su tunzura mutane wajen aiwatar da laifi ba, wannan kam gaba ɗaya an yi watsi da su. Kuma ban cire maka kowace jam'iyya ba, duka waɗannan jam'iyyun akwai irin waɗannan maganganu na kawo tashin hankali kuma daga manya daga cikin jam'iyyun. Da haka wannan abin ta da hankali ne.
Idan haka ne, menene abin yi misali ko kuma menene makomar watakila zaben da ake cewa za a yi shi nan da wata uku misali mai zuwa?
Wato ba ma son mu yi magana akan wata wani mummunan fata, muna dai fatan cewa Allah ya sa komai ya wakana lafiya kalau. Amma abin la'akari a nan shi ne rashin kula da biris da ake yi da irin waɗannan abubuwa, su suke ƙara ba wa mutane ƙarfin gwiwa suke yin irin waɗannan abubuwa. Wannan maganganu na tunzura jama'a.
Amma misali kwamiti irin na su General Abdulsalami Abubakar, me kuke ganin ya kamata ya yi a irin wannan yanayi?
Wato wannan kwamiti babban abin da ya kamata ya yi shine tunda duk ya kira waɗannan 'yan takarkaru da jama'iyyu sun zo sun rattaba hannu akan ka'idoji da ya kamata a bidan gudanar da zaɓe lafiya kalau. Kuma mun gani cewa an karye waɗannan ka'idoji da waɗannan dokoki. Ina ganin ya kamata wannan kwamiti musamman a wannan lokacin ya ƙara dawo da su waɗannan jam'iyyu da kuma jagororin jam'iyyun nan, cewa tun ba a yi nisa ba kun sa hannu amma ga abin da mu muke gani.
Malam Hamza Ibrahim, babban jami'i a cibiyar CITAD. A jamhuriyar Najeriya, majalisar dokokin ƙasar ta bayyana shirin yin wani zama na musamman a nan gaba domin yin nazari kan ƙudurin dokar da wani gungun 'yan majalisar ya gabatar da nufin kafa dokar hukunta 'yan maɗigo da masu luwaɗi bayan la'akari da barazanar lalacewar tarbiyya da ake fuskanta a wannan lokaci da kafafen sada zumunta ke zama wani ɓangare na rayuwar al'ummar ƙasar. Wakilin muryar Amurka Suleiman Barma ya yi kuma da ƙarin bayani daga Yemen.
Tun a watan Oktoban da ya gabata ne gungun wasu 'yan majalisar dokokin ƙasa ya shiga yunkurin ganar da ɗaukacin 'yan majalisar akan buƙatar kafa dokar hukunta masu aikata ɗabi'un da ke barazanar gurɓata tarbiyya. Sakamakon lura da abin da suka kira sabon yayin da matasa masu amfani da kafafen sada zumunta suka bullo da shi, inda ya yaɗa bidiyo da hotunan batsa ke ƙoƙarin zama ruwan dare. Mai magana da yawun waɗannan 'yan majalisa Honorable Nana Jubi Haruna ta ce rufe ido akan wannan bakon al'amari tamkar dama ce aka baiwa masu luwaɗi da 'yan maɗigo su baje koli a wannan ƙasa. Mafari kenan a wannan Alhamis suka gabatar da wani ƙudurin doka a ofishin kakakin majalisar dokoki don ganin an bi hanyoyin tafka muhawara a kansa a nan gaba kaɗan.
Da sunan dukkanin 'yan majalisa na ƙasar Nijar, mun yi aiki, mun je mun aje wannan ƙudurin doka saboda a tattanna a kanta, a samu mahita, sannan kuma a hito gwa-da-gwa a gaya matalaka menene doka ta tanada don kare al'umma dangance da wannan annoba.
To amma Hajja, kina da tabbacin kamar wannan yunkuri zai samu goyon baya ko haɗin kan dukkan 'yan majalisa?
Nijar ana maganar layisice ko ana maganar ba addini da gwamnati ake, na cewa tsari ne na mulki, amma su wa'anda ake mulka ɗin mutane ne masu addini. Kenan masha Allah ni ban ma samu wani matsalan ko irin bambancin ra'ayi ba, yanda al'umma ta yi tsaye 100% ba ta so kuma tana so a dauki mataki akan wannan matsala da take haddaban mu. An tuka ni har yanzu wanda nake magana da su ya zamanto ko masu iko ne, ya zamanto al'umma ce, kowa yayi na'am da cewa ya kamata a yi mana tsari da wannan bala'i.
Zuwa yaushe za a tattauna akan wannan kuduri?
Tsaririka ke da kai, kun san yanzu tunda mu mun aza za ta giwayawa ta zagaya duk inda ya kamata ta shiga a cikin assembly, sannan sai a dauka a kai ma gwamnati wanda tana da kwana 15 ne kacal ta yi magana a kai.
Yan majalisar sun ce suna da kwarin gwiwar samun haɗin kan dukkan bangarori a abinda suka kira gwagwarmayar kare al'ummar nishar da al'adunsu. Abinda ya sa 'yar majalisar dokokin ƙasa Honorable Usaina Madugu ta yi kiran kwantar da hankali.
Ina roƙo ga duka mata dai fitoci su sa hannunsu wannan abu ya wuce kuma mu ciyo kanshi. Tunda abun mu ya shahwa, ɗiyan mu ne, ɗiyan yannan mu ne, ɗiyan ƙannan mu ne, ka gani ɗiyan dangin mu ne, kenan abun akwai ciwo. Mutane hankalinsu ya kwanta, mu wakilinsu ne sun zaɓe mu kuma insha Allah za mu sa'i.
Farfaɗo da wannan magana ta kafa dokar hukunta masu luwaɗi da 'yan maɗugo a Niger wani abu ne da ke zuwa a wani lokacin da jama'ar ƙasar ke tafka muhawara a kafafen sada zumunta dangane da wata sanarwar da aka wallafa a matsayin gayyata zuwa wurin wani gangamin goyon bayan 'yan maɗugo da masu luwaɗi da ake sa ran gudanarwa a birnin Yamai a ranar 24 ga watan Disamba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, inda shugaban hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya yake wata ziyarar aiki a ƙasar. Ziyarar ta biyo bayan jerin boran da 'yan gudun hijira suka yi da kuma tantance halin da 'yan gudun hijiran ke ciki a ƙasar, musamman ma a jihar Agadez. Ga Hamid Mahmud da ƙarin bayani.
Ziyarar ta ta'allaka ne kan tantance halin da 'yan gudun hijira ke ciki biyo bayan jerin boran da suka gudanar a cikin sansanin da dubbai 'yan gudun hijira ke ciki bayan sun tsere daga tashe-tashe hankula a ƙasashensu. Gwamnan 'yan gudun hijira ne ƙasar Algeria da Libya ke korowa a kowane lokaci zuwa Nijar domin neman mafaka. Emmanuel Jiak, jami'i a hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira, ya bayyana manufar wannan ziyarar. Maksudu wannan ziyarar domin na gane wa idanuwa na halin da suke ciki da ma irin tallafin kyautata rayuwarsu da ya kamata hukumar ta musu. Suna da yawan gaske 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙasashe daban-daban da ke samun mafaka a Nijar a sakamakon tashe-tashen hankula a ƙasashensu. Hukumar ta ware miliyan 300 na sefa domin gina musu cibiyar samar da ruwan sha mai tsafta, kuma wannan na daga cikin inganta yanayin rayuwar 'yan gudun hijirar. Da ma tuni hukumar ta kawo sabon tsarin inganta rayuwarsu. Hukumar ta ce tana nan tana diba yiwuwar irin tallafin da ya kamata a baiwa 'yan gudun hijirar. Ko yaya 'yan gudun hijirar ke kallon wannan ziyarar? Ashil Abdal, wani 'yan gudun hijira da ya fito daga ƙasar Sudan. Muna ganin wannan ziyarar a matsayin wata dama da ta samu gare mu don mu bayyana musu irin halin da muke ciki da kuma irin tallafin da ya kamata a yi mana. Daga cikin abubuwan da muke bukata har da a samar mana wata sana'a da za mu dogara da ita, tunda mafi yawancin mu mun iya sana'ar hannu. To sai dai a yayin ganawarsu daga bayyar kungiyoyin farfullar, kungiyoyin sun bukaci ga hukumar da ta gaggauta mai da 'yan gudun hijirar da ke ga Agadez zuwa kasashensu na asali. Alkasun Mato, 'yan kungiyar farar fulla a Agadez.
Tun da yake suna da mugun hali, rikewa ba ya yi a maida su kasashensu ya fi, tun da yake halin nan nasu na garinsu ba za su sake shi ba. Su da kansu suna son a maida su garuruwansu, kenan su waɗanda suka kawo su su yi kokari su maida, tun da yake so nawa suna yin zanga-zanga saboda tahiyarsu. Idan daga nan za ka san suna son tahiya, a yi gaugawa a maida su, su huta mu huta.
Yanzu haka dai garin Agadez na karɓar 'yan gudun hijira fiye da 2000 da suka tsere ma ƙasashensu da ke fama da tashe-tashen hankula. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
A kwanan nan ne hukumar ƙididdiga ta ƙasa a Najeriya ta ƙididdigo bayanai cewa daga cikin mutane fiye da miliyan 200 da ke ƙasar, akalla mutane fiye da miliyan 133, wato kashi 63 daga cikin 100 na 'yan ƙasar ne ke fama da nau'uka daban-daban na talauci. Ƙididdigar ta ƙara da bayyana cewa daga cikin adadin akalla mutane miliyan 106 na al'ummar da ke fama da talaucin suna zama ne a karkara, yayin da mutane miliyan 17 na waɗanda hukumar ta gano suna fama da talaucin suna zaune ne a maraya. Binciken da hukumar ta yi ta duba bangarori daban-daban ne da suka hada da karancin tsaftataccen muhalli, karancin ingantaccen kiwon lafiya, rashin isasshen abinci da rashin muhalli. Kowane hali mazauna karkaran ke ciki,
ka samu abincin da za ka ci ka ba yara. Duk wahala muke yi kafin nan mu samu. Wani lokaci ma za ku fita ne ku nemi irin su kale dai a jeje hakan nan. Ta hanyar makaranta kan ma ba mu maganar sa.
Gaskiya Zainab, da bangaren mu na karkara muna cikin kakani hakkai wanda ba ta da kyau. Al'umma suna tagayyara akan rayuwa ba na wasa ba, ba na wasa ba Zainab.
Bisa ga yadda muna ganin abun da shike muna tafiye-tafiye daga cikin state capital muna shiga cikin kauyuka, in aka ce talauci ya karu gaskiya ne. Abunda mutum zai iya yi sa jiya sai ka ga yau ba zai iya yin sa ba saboda yanayin ya canja.
Rikice-rikicen kabilanci, farmakin yan bindiga, rikicin makiyaya da manoma, ayyukan masu garkuwa da mutane da karbar kudin fansa, ambaliya da sauran bala'o'i sun haddasa miliyoyin jama'a rasa dukiyoyinsu da mahallansu, da yawa kuma suna gudun hijira a wuraren da babu ababen more rayuwa. Kwararriya bangaren sanin halin dan adam Madam Grace Embu ta danganta rikice-rikicen da ke aukuwa a kasar da rashin shugabanci na gari a matsayin ababen da ke kara aksasa talauci a Najeriya.
Akwai abubuwa sosai, ga su kidnapping, ga su togri, duka abubuwa. Tashin hankali kawai yana iya kara wannan talauci din. Kuma kowa ya san akwai issue na bad governance and the rest.
Abu governance wato ba shugabanci, jagoranci na gari a kasa kenan.
Ba jagoranci na gari a kasa. Don kowa kila wani yazo yana so ya nashi, wani zai sa mishi kafan baya, duk abubuwan ba zai tafi yanda shi ya samani ba ma. In za a samu mutane na gari da za su shiga wannan politics din su gyara inda muke, Nigeria ta zama yayi kyau fiye da da inda muka tuna. Gaskiya zai yi kyau.
Menene adadin da yanzu babu?
Ada akwai zaman lafiya, ada ka tafi makaranta ko da na gwamnati ne ma ka san zaka fitar da education mai kyau. Amma yanzu mutane guda nawa ne wanda ma suna zuwa government school din ba su da hali ne? Yawancin su yanzu suna gudu su je private school. Yanzu ma karshen ta ma yawancin mutane suna so su tafi kasan waje ne karshen ta. Don abubuwa ba su tafiya inda ya kamata. Mudun shinkafa nawa ne yau? Ya ne mutum zai yi?
Gami da matsalolin rayuwa da mutane ke ciki, bata gari a kasar sun shiga ayyukan damfara da ke kara talauta talaka wanda ke fafutukar neman abin da za su rufa wa kansu asiri. Alhaji Nuru da ke kauyen Gelgagare a karamar hukumar Yom a jihar Filato yace salon da yan damfara suke yi ya shafi tattalin arzikinsa.
Ine naje kasuwar Manchok a cikin jihar Kaduna, sai wani ya kira ni a cikin wayansa yake gaya man ina kusa da banki ne ko ina kusa da POS. Shine nake gaya mashi ni ina kusa da POS ne. Shine yake gaya man in ba mai POS waya. Sai naje na ba mai POS waya, kai mai POS yayi magana da shi. Ban san me da me mai POS ya gaya mashi, shi ma ya gaya ma mai POS ba. Ban sani ba.
Kuma baka san mutumin ba.
Kuma ban san mutumin ba. Shine mai POS ya shiga daki ya danna abin da ya danna, ban san me da me suka faɗa ba. Shine mai POS sai ya gaya man to ka dubu 49 50 ba daya kenan. Sai na gaya mashi na meye, sai ya ce ah wannan wayan da kai ka kawo min ai mai shi wanda kai magana da shi din ya ce kun tura mashi dubu 50 ba daya. Na ce zaka tura mashi mutum dubu 50 ba daya, ban baka kudi ba ka tura? Shi yasa na kira jama'a muka taru a wannan wurin, sai aka ringa gaya min ai yanzu haka barayi suke yin sata. Akwai ma wani wanda aka sace mashi dubu 80 a haka. Sai na ce to shikenan ba yanda zan yi, bari in cire kuɗin in bashi don kar in shiga shari'a tare da mai POS. Haka na cire dubu 50 ba ɗaya na ba mai POS. Gwamnati ta ji tsoron Allah ta san akwai al'umma a bayanta wanda suka tsaya suka yi saiwa mai daka suka zaɓe gwamnatocin nan. To dan Allah a duba talaka wanda suke baya. Akwai damuwa, akwai damuwa. Matukar matukar Zainab.
Mr. Habu Joseph da ke garin Bauchi ya ce tsadar abinci da sauran kayayyaki ya sanya mutane sun shiga halin ni'yasu.
Farashin abubuwa sun tashi sosai, rashin ayyukan yi ya zama ɗaya daga cikin issues wanda ya sake kare talauci sosai kuma ta fannin noma ma abubuwan da ana bukata a cikin noma ya zama da wahala sosai so masu noman ba sa iya noma abubuwa da yawa ko kuma su samu amfani sosai wanda zai biya musu bukata
me kake ganin kamar su talakawan nayi domin su cire kansu daga wannan kangin talauci
a ra'ayina yadda ina gani talakawa suna kokari sosai domin naga cewa da wasu kananan sana'o'i wanda mutane su rena musu yanzu naga ana sake koma yinsu musamman in ka shiga cikin anguwa yanzu kamar nan community namu zaka ga mata suna toyoyin awara su ko sai da yamma da sauran su yana abubuwan da dama basu sa hankalin su akai sosai ba yanzu an sake koma kan wannan saboda ana neman mafita
ita ko madam Naomi Iliya da ke zama a karkara tace rayuwar dai sai hamdala
wani lokaci ma za ku fita ne ku nemi irin su kale dai a jeje hakan nan eh wayanda suna da hali sun dan yi noman za ku bi gonakin su kuna kale in kun samu to da shi za ku zo ku fifita yaran nan ta hanyar abinci ta hanyar makaranta kamma ba mu maganar sa yaro ya shiga makaranta an ce dai makarantan gwamnati amma kudin PTA din nan yanda ma da ka dan samu ka bayar da kudin PTA din ma ba ka samu ba sai ka ji ana ce ma yaro tafi gida baka kawo kudin PTA ba tafi gida ba ka rubuta jarabawa ba a ce irin su borehole din nan ma akwai kauyukan da kuna da yawa sai a isa sakiyan jeji sai a huda muku kafin ka tafi kai tafiya ka je wurin sai ka ci awa guda kana tafiya wai da ka je diba ruwa
Malama Aisha Muhammad tace hatta ce fa ne da mata ke samu daga mazajensu ya nuna irin talaucin da jama'a ke ciki
kwarai da gaske akwai talauci ko bisa ga yanda zaka ga mutane suna mu'amala ka san lalle akwai talauci idan kuma ke mata ne a cikin gida ko bisa ga cafanin da ake kawo miki makin san lalle abubuwa ya canza to tanan dai muke iya fahimtan cewa mutane suna cikin matsin rayuwa koda kasuwa ka je misali zaka ga yanayin saye da sayarwa shi ma ya ja baya kasancewan babu kuɗi a hannun mutane
to amma ku da kuke zama a cikin gida musamman matan aure me kuke yi don tallafawa rayuwanku domin ku samu kanku daga kun fice daga cikin wannan talauci
shine mata na gida ta nemi abin yi idan kika samu dan wani abu kina dan yi to akalla zaki taimaka wa mai gidan ko da ba yawa so mu dai muna roƙon Allah Ubangiji da ya kawo mana agaji ya takaita mana wannan rayuwa
Malama Hawwa Bello tace idan gwamnati ta inganta harkokin noma da kiwo za a samu sassaucin rayuwa
to abin da ya kamata shine gwamnati ta taimaka wa talakawa wajen inganta halin noma wajen sassauta kudin taki wajen tallafawa da bada bashi wanda ba ruwa a ciki wajen tallafawa lokacin da suka nomi amfanin gonan nan a daina bin su gida-gida ana saya da tsada su surasa sai in damuna yi yunwa kuma ya dame su lokacin idan sun zo saya kuma ba su da kuɗin saya sai ya kawo talauci sace-sace kidnapping saboda sun samu abin da za su rayu a kai roƙonmu shine ƴan siyasan mu nan kamar yanda suke zuwa lungu da sako suna neman kuri'an mutane idan lokacin da abin alheri ya samu su bi waɗannan lungu da sako din suna tallafa wa mutane kuma su tabbatar cewa abinda aka tanada don a ba talakawan nan ya isa wurin su
duk da tsare-tsare na rage radadin talauci da gwamnati ta sanya musamman wa matasa da mata gwamnatin tarayya ta ba gwamnonin jihohi shawara kan su dukufa wajen samar da shirye-shiryen da zai farfado da tattalin arzikin al'umma maimakon yin gine-ginen gadoji da benaye da filayen jirgin sama da wasu lokacin ba sa tasirin a zo a gani ga rayuwar talaka Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
kuma da Allah yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
halin yanzu dai akwai kasashe guda takwas suka sami kaiwa ga wasan kusa da na kashe wato quarter final kasashen ko sune Croatia, Netherlands, Brazil, Argentina sauran kasashe hudun sune Morocco, Ingila, Portugal sai kuma Faransa gobe Juma'a kasashen Croatia da Brazil za su fafata da misalin karfe 4 agogon Nigeria sannan kuma da misalin karfe 8 na dare agogon Nigeria kasashen Netherlands da kuma Argentina za su shigo don kece raini a tsakanin su duk kasar da ta sami nasara akan yar uwarta za ta buga wasan daga shi sai na karshe sannan kuma a ranar Asabar kasashen Morocco da kasar Portugal sune da su bude fage da misalin karfe 4 na yamma agogon Nigeria kana daga bisani da misalin karfe 8 na dare agogon Nigeria kasashen Ingila da Faransa su shigo filin don gwada kwanji daga cikin wanda ta samu nasara ita ce za ta buga wasan gaba wato semi-final yanzu kuma zan kawo bayani ne game da irin wasanni da aka fi yin su a duniya da kuma hasashen da ake da shi neman mutanen da suke yin wasan na farko dai shine kwallon kafa wanda ake kira da sunan football da turancin Ingila yayin da su kuwa Amurka kan kira shi da sunan soccer a wani diddiga da hukumar kwallon kafa ta duniya ta yi tace akwai mutane sama da miliyan 265 maza da mata da ke wasan kwallo a duniya sannan akwai alƙalan wasa miliyan 5 na biyu daga wasanni a duniya shine badminton an kiyasta akwai masu yin wasan badminton maza da mata miliyan 220 a duniya an fi yin wasan badminton ne a yankin Asia sai na uku wasan hockey shi dai wasan hockey maza da mata kan yi akwai mutane 10 da kuma mai tsaron gida guda daya shi wannan wasa ya kasu kashi biyu masu dokoki iri daban-daban wanda ake yin sa a fili da kuma wanda ake yin a kan kankara wasa na hudu shine wasan volleyball wanda farkonsa dai daga kasar Amurka ne an kiyasta akwai mutane a fadin duniya da suke wasan volleyball din kimanin miliyan 998 sai wasa na biyar wasan kwallon kwando wanda ake kira basketball mutane miliyan 450 ne ake kyautata zaton suna yin wasan fitattun yan wasan kwallo na duniya sune Michael Jordan wasan kwallon table ko kuma table tennis an kiyasta akwai mutane miliyan 300 a duniya masu yin kwallon table din sai wasan baseball ko kuma softball an kiyasta akwai mutane miliyan 65 a duniya masu yin wasan sai kuma wasan golf wanda shi wasan an fi alakanta shi ne da masu kuɗi ne ke yin wasan golf din akwai mutane miliyan 60 a duniya masu yin wasan golf din to da wannan takaitattun bayani kan wasanni da suka fi shahara a duniya ake kuma yin su na kawo ga ƙarshen takaitattun labaran wannan mako nake cewa Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya
karfe 4 na yamma sau raminci 3 a nan Washington DC ga labarai a takaici
to a takaice ɗaruruwan yan jarida da sauran ma'aikata na gidan jaridar New York Times sun tafi yajin aiki na sa'o'i 24 wanda shine yajin aiki irinsa na farko a jaridar cikin sama da shekaru 40 an fara fitowa daga wurin aiki ne da karfe 12:01 na safe yau Alhamis yan jarida da editoci waɗanda ke yajin aikin sun shirya yin gangami a wajen ofishin jaridar yayin da kamfanin ke dogara ga ma'aikatan da ba su a ƙarƙashin kungiyar don ci gaba da yaɗa labarai Kasar China na son daidaita dangantakarta da Amurka cikin ƙanƙanin lokaci yayin da take fuskantar kalubalen tattalin arziki a cikin gida da kuma mayar da kasar Asiya kan tsarin diplomasiyyarta. In ji coordinating yankin Indo-Pacific na fadar White House, Kurt Campbell, a yau Alhamis. Bacin rai game da tsatsauran ka'idojin kullon corona na kasar China ya haifar da zanga-zanga da aka yi a watan da ya gabata mafi girman nuna rashin jin daɗin jama'a. Tun bayan hawan shugaba Xi Jinping kan kargar mulki a shekarar 2012. Amurka da Rasha sun yi musayar fursunoni a yau Alhamis inda Moscow ta saki 'yar wasan kwallon kwando Brittany Griner ita kuma Washington ta mika shahararren dillalin makaman Rasha Victor Bout. Rasha ta ce an yi musayar ne da haɗaɗɗiyar daular larabawa daga baya shugaban Amurka Joe Biden wanda ya daɗe yana matsawa gwamnatin Rasha lamba don sakin Griner. A hukumance ya sanar da sakinta tare da cewa za ta dawo Amurka cikin sa'o'i 24. Iran ta sanar da aiwatar da hukuncin kisa na farko ga wani mai zanga-zanga da aka samu da hannu a cigaba da zanga-zangar adawa da gwamnati.
To masu sauraro da aka maka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji abokan aikin mu wata tabaga da sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada a manta akwai da shi za a iya zuwa shafin mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika a kodi shi muna nan a shafukan mu na Instagram, Facebook da Twitter, inda za a samu labarai da halin da duniya ke ciki. Yanzu a madadin Sarki Lashin Gumar, June Lewis Gresham da Nelson, ni Mahmud Lalo ne ke cewa kwana lafiya.